بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول جاء الله سبحانه وتعالى مسافر جميع أول مسافيات كلا أجي أسلم بجرد وجه الإمام الآخرة جرد من صلى الله عليه وسلم بثلاثين بيوت عن بيدين إلى أسلم لكرا جوة البيض شكرا بجدي لبو مسافيا مسافة مجندية أعطينا بنا مسافة الرجل المكتوب مسيرا ولعل صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم بإذنه تبارك وتعالى لا متاشي كان متاشي الجمال من أنبت بسم الإسلام حمدة رضي الله عنه هر يزدي من فرق حرف الدعور من ذر الله صلى الله عليه وسلم بإذن أبن ليك أدواد شيء ما داموا بمجدناوة وتوتروا mutum mutunci daga mushrikai a makka mun wuce inda wasu daga cikin musulmi suka yi hijira zuwa habasha da kokarin dawowarsu da abin da ya faru wasu suka sake komawa da kuma ci gaba da azabtarwa da suka yi da wulaƙanci da maganganu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yau malamin ya zai fara gaya mana yadda aka fara samun wani ƙarfi saboda musuluntar wasu manyan mutane daga cikin wato wannan al'umma ta Qurayshawa saboda ƙarfin zuciyarsu saboda tsoronsu da ake yi saboda kuma alaƙarsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta wani gefe wannan manyan mutane mutum biyu shine Hamza da Umar ibn Khattab radiyallahu anhuma ya fara da Hamza yace Islamu Hamza malam yace khilala hadha al-jaw al-mulabbad bi ghuyum al-zulm wal-udwan dhahara barq al-adaa' al-tariqa cikin wannan yanayi wanda aka lilibe shi aka dandabe shi da duhu na zalunci da ke ta haddi to aka kai ga wata walƙiya ta ɗan bayyana wani haske ya bayyana da ya haskaka hanya wannan haske ne wannan malamin yace wa huwa Islamu Hamza ibn Abdul Muttalib shine wato musulunta Hamza ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu aslama fi awakhir as-sanati as-sadisati min an-nubuwwah ya musulunta a ƙarshen shekara ta shida na aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da fara annabcin sa wal aglabu kasancewa akwai maganganun malamai da dama a ciki malamin ke cewa abinda yake dai shine mafi rinjaye annahu aslama fi shahri dhulhijja shine a watan dhulhijja ya musulunta shi Hamza ɗan gidan Abdul Muttalib kuma musuluntar nan ta fi sana da wani sababi malamin zai ambata mana a wata kisa ya ce wa sababu islami sababin musuluntar Hamza ɗan Abdul Muttalib baya buƙatar da sai an gaya muku cewa Hamza ɗan Abdul Muttalib baffa ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kasancewar shi Hamza ɗan gidan Abdul Muttalib ne kamar yadda Abdullahi mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ɗan gidan Abdul Muttalib to wuce nan da Hamza da mahaifin manzo sallallahu alaihi wasallam a uwa da ƙaini suke mana uwansu daya don haka shi ne ya zama kun ga kenan baffansa to sababin musulunta sa anna aba jahl cewa abu jahl marra bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yawman inda safa wata rana manzo sallallahu alaihi wasallam yana wajen dutsen safa sai abu jahl ya zo wucewa فآذاه سيتم تدشي معناه يفقد مغنى مرد جوء كنسا ونال منه kuma ya taba shi ma'ana da bakinsa ya ta faɗa masa wata magana mara kyau. Wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama satitun la yukallimuhu, alhali manzo sallallahu alaihi wa sallama yana su ko magana bai masa bace masa komai ba, da ya ga maganar ba ta isa ba sai ya sa hannu, ma'ana thumma darabahu abu jahl, sai abu jahl ya doki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bi hajarin, da wani dutse da ke hannunsa ya buga masa, la ilaha illallah, fi ra'sihi, ya kwala masa wannan dutse a kan manzon sallallahu alaihi wa sallam, fashajjahu, har ya ji masa ciwo ya fasa masa kai, hatta nazafa minhu dam, har sai da jini ya kwarara ya zubo daga kansa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, thumma sarafa anhu, sannan sai juya baya kama hanya ya tafi ya bar shi a wuri, ila naji quraish, ya koma zuwa ga duriya mazaunar quraishawa inda al-ka'ba, a wurin ka'ba inda suke zama su tattauna majalisarsu, wurin shan giya da wurin duk abin da suke so na tattaunawa, fa jalasa ma'ahum, sai zauna tare da su shi Abu Jahl fa ake zance, wa kanat maulatun li Abdullah ibn Jud'an, akwai wata baiwa in tatta ta Abdullah ibn Jud'an, fi maskanin laha, tana wani gida nata, ala safar, akan dutsen safa, gidanta yana kan dutsen safa, tara zalika, tana kallon duk abin da ya faru da tsayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da zuwan Abu Jahl din, da zagin da ya masa, da mummunan magana da ya gaya masa, da kuma cewa Annabi bai tamka masa ba, bai ce komai ba, da kuma daukar dutsen da ya buga masa a kansa har ya ji masa ciwo jini ya zuba. Wa aqbala Hamzatu min al-Qanafi mutawashihan qawsahu, sai ga Hamza dan Abdul Muttalib shi kuma ya dawo daga farauta, shine al-Qanaf farauta, mutawashihan qawsahu, yana ne rataye da kwarinka da baka, wannan shi mutawashihan shine mutum ya dauki in ma takobi ko bakarsa, mun san baka da take akwai tsirkiyar ko kuma ita bakar haka ko, sai mutum ya sa hannun ya sa ta nan ta kafadarsa, ya dora ta a gefen kafadarsa ta hagu, ya fito da hannun daman, idan kowane lokaci abun ya zo zai haka da sauri ya fito da bakar, ko kuma sa a kibiyarsa ya harba abin da zai harba, to wannan ka sa a kafadarsa fito da hannun dama kamar yadda mai ihrami yake a lokacin aikin haji, ya sa gefen ridainsa a ƙarƙashin hamata sai ya fa shi a kan kafadarsa ta hagu, ko to wannan shine ake cewa mutawashiha, tawashaha sayfahu ko kuma tawashaha qawsahu, in takobi ne kuma mutum idan mun san takobi yana da maratai ko ana hada shi tare da shi, to shi ma sai ya rata ya shaha, sai ya sa inda hannun zai zama daga kan kafadarsa ta hagu, hannun damansa a waje, kasancewar mafi yawan mutane suna amfani da damansu ne mai ƙarfi, wanda da sauri mutum zai haka ya daro shi, shi ma wannan ana ce masa mutawashihan sayfahu, ya fata mun gane. Yau to sai ga Hamza ya dawo daga farauta ga bakansa ya goya a baya da irin wannan siga da aka faɗa, mun san kuma kibiyoyi dama a baya suke nan aka faɗa ake aje su daga gadon bayan mutum, sai ya sa su a cikin kukunsu a gana, ya suna wannan kukun da ake ce masa to shi ne kwarin ko, shi kuma wannan abin nan baka ɗin yawwa, to sai ya sa kwarin ya goye kibiyoyin a baya, bakar kuma ya sa ta aka faɗa sa irin wannan sifa ya bin an masa mai, to sai gashi Hamza yana dawo. Wa akhbaratu al-mawlatu, sai ita wannan in ta tabbaiwa ta Abdullah ibn Jud'an ta bayyana masa, ta ba shi labari, take kaji kaji fa ga abin da ke gudana, ga kuma abin da ya faru daga Abu Jahl abin da yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa ghadiba Hamzatu, to a lokacin ne kafi Hamza nan sai ya baci, kun ga dai shi a lokacin bai musulunta ba, amma kasancewar dan uwarsa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, dan bakwan sa ne, to sai hankalin sa ya tashi kuma ya baƙin ciki ya damu, wa kana a'azza fatan fi quraish shi kuma hamza a lokacin nan shi ne mafi buwaya daga cikin wato samari qurayshawa mafi karfi wato mai karfin zuciya mutumin da kowa ke tsoron ana shayin wa ashaddahu shakimatan kuma yana cikin waɗanda suka fi kowa izzar zuciya wato karfin rai shakima ana nufin wato izzatun nafsi idza kana al-insanu azizan nafsi qawiyan wa abiyan to shi ake cewa mutumin da yake zama shakima yana da shakima shakima ne zama mutum mai karfin zuciya ana shayin sa shi baya shayin kowa kuma sannan mutum ne wanda yake hazimi baya tsoron kowa mutum mutum hazim wanda kowa ya kalle shi zai shayin sa baya wasa yawa duk abin da ake nufi da shakima ne asalin kalmar shakima an suna cewa an same ta daga wannan karfe na linzami da ake sa a bakin doki yawa sunanta shakima don tana karfafawa ta kuma zaburar da doki ya kare karfin tafiyarsa da kuma daga an taba zai ji cewa so ake ya tafiya sosai to haka nan daga nan aka samu wannan kalma ta shakima wannan hamza ibnu abdul muttalib ya sifantu da wannan sifa ta cewa shi mutum ne wanda baya karɓar reni gwarzo ne namiji namiji ba talaɓaɓo ba ne fa kharaja yaf'a sai ya fita da sauri lam yaqif li ahadin bai tsaya gaban kowa ba kawai sai aka ga yana tafiya da sauri babu wanda ya tsaye da shi mu'iddan li abi jahl wato ya tafi yana shirye ya tinkari abu jahl idza laqiyahu yana shirye da cewa in ya haɗu da shi an yi wuƙe a bihi ya auka masa kawai duk abin da zai faru kuma ya faru ya taho da kushi da kuma wannan ƙarfin zuciya ta sa ba tare da tsoro ba falamma dakhala almasjid qama ala ra'si yayin da ya shiga masallaci ka'aba wato ba cikin ɗakin ka'aba ba ma'ana cikin masallaci mutum masallaci daban cikin ɗakin ka'aba daban amma a cikin ka'aba suke zaune kamar da muka ji amma ko bai gabata a nan hijir hijir ka'aba yayin da ya shiga masallacin qama ala ra'si sai ya tsaya akan abu jahl da ya zo kan abu jahl ya tsaya kansa ɗan wa qala sai ya ce ya musaffira sahu ya kai wannan ne mummunar sifa wannan kalma ta musaffira sahu kalma ce da malamai sun sabani wajen fassara suna cewa in ka kula dai kalmar asalinta musaffir yana daukar ma'ana biyu ko mai fidda sauti shine tasfiri tasfiri shine kai titu ko yawa ustu kuma asali ana nufin dubura dubular mutum ita ce shi ne ustuku to ya musaffir su kuma wasu suka ce ya mai yawan tusa ko kuma wasu suka ce kinaya ce ta cewa mutumin da yake zuwa ake yin luwatsi da shi shi ne abin da ake nufi don haka kalma ce ta zagi da cin mutunci da mutum shi hamza ya gaya wa wato abu jahl ya kai wanda kake tusaffiru ustaka wato aikinka kenan ka je kai wannan mummunan aiki da mazauninka ko kuma wasu mutane suna cewa kasancewar aikin da ya saba yi kenan ma'ana harkar maza to kullum zai zama cewa duburarsa tana ana sa mata za'afarat to shi ne wannan abin da yake nufi wai saboda ya ja hankalin maza ma'ana zai kalma ce mara kyau ya sa wasu malaman za ka ga ba sa son ma fassara ta sai su ce tuhumar mutum ake nufi da alfahisha amma dan kana biya wa ɗaliban ilimi su fahimci asalin kalmar shi zai samu a tsaya a faɗi wannan wa illa ba buƙatar a tsaya ana wannan irin bayani mummunar kalma ce da ake faɗi don a zagi mutum na fatan fahimta to shi ne hamza ya gaya masa kuma a cikin mutane yau da ya gaya masa wannan ya ce tashtumu ibn akhi kana zagin ɗan ɗan uwana ka zo ka ci masa mutunci wa ana ala dinihi bayan kuma ni ma akan addininsa nake bai fi riga ya musulunta ba amma a lokacin ya faɗi wannan kalma ɗin cewa yana kan addini ka duk ma abin da zai faru ya faru ba zai saboda addini ake masa wannan mutunci ma da yau ya dawo ya koma addinin nasa kun ga wato soyayyar mutum ga ɗan uwansa in ana wulaƙanta shi tana kai shi ya ce saboda asifa mai ƙarfi ya gangara ya koma addinin shi wannan ɗan uwan nasa da yake kayewa to alhamdulillah addinin gaske ya koma ba addini wanda ba na gaske ba thumma darabahu bil qawsi sannan sai ya buge shi da wannan baka da take hannunsa fashajjahu shajjatan munkara, yadi masa ciwo ne ko ne ciwo a kansa irin yadda yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fasara rijalun min bani makhzum, sai wasu mutane maza daga cikin wato fakhidin banu makhzum, don sai a cikin kabila akwai kabila akwai fakhid, wato wani reke daga cikin kabila, to wannan ana ce musu banu makhzum, wanda sune hayyu abi jahl, wato bangaren abu jahl sune banu makhzum a cikin quraishawan ma bangaren abu jahl banu makhzum kenan, sai suka miƙe suka zabura za a yi fada kenan. Wa sara banu hashim, kuma banu hashim su kuma hayyun ne, wane hayyun hamza da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, su kuma a cikin quraishawan su ma duk sai suka miƙe. Shi balarabe da ma cikin sauki yanzu za ka sada yaƙi tsakaninsa in ka taɓa ɗan ƙabilar. Yau akan manta addinin ma inda kafin zuwan musulunci akan manta zancen wata alaƙa ta addini, cewa ɗazu aka taru wurin laka da uzu aka yi bauta aka yi ba ruwansu, in ka taɓa nasu yanzu nan za a yi yaƙi a shekara 120 kuma ba ƙari shi. Yau ya shiga tarihi kuma a ka nuna bazinta a kashe kuɗi a zama talakawa ya zama ba kowa ba komai sha duk dabbobi su kare a kan wannan yaƙin kawai saboda a kare mutuncin ƙabila. Yau to kaga kenan, ashe idan addini yanzu zai sa wannan abun ya kintsu kuma ya zama cewa ba irin yadda aka saba a jahiliya ba, kuma hakan aka samu. Don haka sai amma duk da haka sai waɗannan mutane ga shi dai su ma suna yaƙar wannan addinin na ɗan uwansu, wato Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yanzu da musulunci suna yaƙarsa, amma duk da aka ganin an taɓa shi sai aka aje wancan magana ta cewa tare da ku muna yaƙin musulunci, to yanzu kuma za a yi rigima ta cikin gida tsakanin Qurayshawa da Qurayshawa, banu Makhzum da kuma banu Hashim. Ina fatan mun gane. Fa qala Abu Jahl, sai Abu Jahl a lokacin yake cewa da'u Abu Umara, ku kyale Abu Umara, ku kyale Hamza, kar ku taɓa shi. Wa inni ayati fa inni sababtu ibn akhihi, domin ni na zagi ɗan uwansa, na zagi ɗan uwansa ne sabban qabihan, mummunan zagi ne masa, za ka kyale shi. Shikenan sai ya kuma tsaya. Inga da yake mai wayo ne, ya fi son a launa kai a haɗe tsakanin Qurayshawa yadda zai samu taimakon a yaƙi addini. Sharrin gidan ba wai magana ce ta yayi adalci ba, na fata mun fahimci abin. Yawwa makirci ne dan ya ga in aka yi wannan yaƙin tsakanin banu Hashim da banu Makhzum, ai shikenan kuma an hutar da addinin Annabi sallallahu alaihi wasallam, an rage yaƙin sa, shi kuma abin da ba ya so kenan. Don haka sai ta ba kuma ku saurara ni ne na zage shi kenan. Kaga sai su koma su zauna lafiya suna ci gaba da kafircin su, kuma wata hanyar ta sake samuwa yadda za a cutar da addinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To yan uwa kun ga irin a damuwar da Annabi mu ya haɗu da ita a wajen isar da wannan addini din, a damuwa ce babba, an masa abubuwa da yawa a kan sa, da a ce waɗanda suka rayu da shi su za su ba da labarin irin tabar da za a gani duba fa abinda aka yi masa a Ta'if, abinda aka yi masa a nan, a taka masa wuyansa har idansa ya fito kamar da muka karanta makon da ya yi. Yau kuma ku duba ku ji an sami kansa da dutse an buga jini ya fita, an kore shi daga gari, an ci masa mutunci, an faɗi kaza an faɗi kaza, duk wannan kuma sai da ya shekara nawa? Wannan a shekara ta shida ne fa ana cikin wannan guri, shekara ta shida ba wai kwana shida ba, ba wata shida ba, ba sati shida ba, shekara ta shida a lokacin ake wannan. To shi ne aka fara samun sauƙi tunda wannan bawan Allah kuma ya musulunci, domin dama kullum daga cikin babbar ƙabila in aka samu wani aka ɓantaro ya bi hanya mai kyau, to sai ka ga cewa wasu kuma suna biyo shi ana ƙaruwa, wasu suna ƙaruwa, sai a ce a ce dai hanyar nan fa mai kyau ce, tunda ga manyan mu ma da muke ji da su masu ƙarfi, in aka tashi yaƙi da irin su Hamzan ake ji, to yanzu zuwa yake nan kun ga za su yi yaƙi da sunan Qurayshawa da sunan banu Hashim su kare su a wancan lokaci, ga ci sun bar hanyar su sun koma hanyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana islamu hamzata awwal al-amri ana fata rajuli, a farkon lamari wannan musulunta ta Hamza wato jin kai ne na namiji. Mun ga abin da ya jawo shi musulunta ko anafa, in aka ce anafa balarabe ce maka anafa yana nufin ji da kai, wato domin an samu kalmar ne daga anfu, anfu mutum ne, anfu ba hanci ba,
saboda hanci shine idan ka sa mutum ya tsaya dan da zai kai kai ta haka inda za ka yi fitowa fili da a cikin fuskar sa menene hancin sa to wannan shine yasa ake cewa wato sifa ko bangaren a jikinka wanda ya fita ya fi burugi ya fi daukaka sama to yana nuna alama ce ta daukakar ka shi yasa idan mutum yana jin girman kai me yake dagawa hancin sa yake dagawa sama yana kafafa haka yana daga kansa sama saboda nuna hanci wannan shi ake cewa anafa anafa shine ji da kai da girman kai cewa kai wani abu to farkon musulunta sa ai kun ga anafa ce ta jawo shi cewa ya za a yi a taba dan uwan sa shi yafi karfin ya hakura ya bar wannan abu ya wuce al-awwal al-amr abin da ya kasance kenan aba an yuhana maulahu ko yaqi shine ma'ana aba yaqi da yadda ba a ce an wulakanta abin jibinta sa wato mutumin da yake so dan uwan sa dan dangin sa manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam thumma sharaha Allah sadrahu sannan daga baya kuma sai Allah madaukaki ya bude injin sa ya sa masa wannan alheri ya sa masa wato kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah ya yadda da ita fastamsaka bil urwati al-wuthqa sai riko da wannan igiya amintacciya wato la ilaha illallah wa'tazza bihi al-muslimuna ayy ma'tizaz kuma musulmi suka ji da shi ya zama cewa suna ji da shi sun yi murna sun yi farin ciki sun yi alfahari da musuluntar wato Hamza matukar abin da za a iya yi na ji da wannan bawan Allah shine ayyama itizaz to wannan shine abin da malamin ya faɗa dangane da musuluntar Hamza ibn Abdul Muttalib sai wani gurgun kuma babba shi ma wanda musuluntar sa sai tasiri ga wannan tafiya ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam shine Umar bin Khattab Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa arda malamin ne ne ta wannan ibara ta da ya fada da yake khilala hadha al-jaw al-mulabbad bi ghuyum al-dhulm wal-udwan adaa barqun akhar khilala hadha al-jaw awannan dai yanayi a cikin wannan yanayi al-mulabbad wanda aka lullube shi aka dandake shi tallidi shine ka dandabe abu ana cewa la bada sha'ruhu idan mutum yayi wanka gashin kansa musamman gashin din laraba ba irin namu ko ga ai dai wani ya lolo kuma sai a iya tara shi dai a dandake shi ko yawa kamar da kai man ka sawa wannan ka samu za ka iya dandake shi to wannan shi ake cewa tilbibi to wannan jawi wannan yanayi da aka dandake shi bi wununu zulmi da duhu irin na zalunci da kuma ke ta haddi sai ga barqul akharu wata walqiyar daban adaa ta haskaka wato hanya ta haskaka ashadda bariqan wa ida'atan min al-awwal wanda haskansa yafi tsanani da haske fiye da wato wannan wato walqiyar da ta fito irin walqawar da ta yi da kuma hasken da ta bayar yafi ma wancan na farko abinda ake nufi shine ƙarfin da aka samu a musulunci sakamakon musuluntar Umar bin Khattab yafi wanda aka samu sakamakon wato musuluntar Hamza dan Abdul Muttalib ana wa huwa islamu Umar bin Khattab wato shine musuluntar Umar bin Khattab aslama fi Dhulhijja shi ma ya musulunta ne a watan Dhulhijja to ana cewa watan Dhulhijja haka ake karanta Dhulhijja da kasaran ha watan da ke bin sa ya sunansa kafin shi kai watan da kafin shi sai Dhulhijja ya sunan wata Dhulqa'da ce ake cewa da fataha shi kuma yawwa Dhulhijja da kasra Dhulqa'da da fataha to Umar ya musulunta ne a watan Dhulhijja sanata 60 min an-nubuwa a shekara ta 6 bayan annabi Allahu akbar lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya dade yana shan wahala kafin a samu ƴan uwa da za su zo su karɓi shi su taimake shi kuma kamar da malamai suka ambata a riwayoyin musuluntar Umar radiyallahu anhu shine mutum na nawa a musuluntar bai musulunta ba sai a shekara ta nawa shekara ta 6 to amma duk da haka shine mutum namiji na 40 a cikin musulmi na 40 duk shekara 6 nan 5 da ta gabata mutanen da suka musulunta maza ba su kai 40 ba mutum 39 ne Umar ne ya zama shine na 40 daidai mata kuma 11 shikenan adadin musulmi a lokacin da shekara 6 nawa kenan gaba daya hamsin da ɗaya shi ke nan adadinsu a cikin ƙabila babba wadda sun adadinsu sun kawansu ƙwarai shafon ya fi ɗaruruwa waɗanda suka musulunta har shekara shida kuma wannan ya nuna mana irin haƙurin da Allah ya koya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mai gaggawa ba ne wajen cin nasara wajen da'awarsa babban abin da ke so ko kuma yake zuciyarsa shi ne wannan aikin da aka aiko shi da shi ya isar da shi shikenan duk abin da za a yi masa ya yi haƙuri ba kamar mu ba ne nan da nan wata ɗaya ma idan ka yi kana karantarwa ka gama ka samu canji ba sai ka riƙa jin kamar wai ko baka da karɓuwa ko kuma jama'a ba sa son ka ko kuma ba nasara wannan kuskure kai ka sa kamar da makaranta jiya a littafin kuwa to ila sa'ada ko menene babban abin da ya kamata mai wa'azi ya mai da hankali a kansa shi ladan da zai samu a gun Allah shine babban abin da ya dame shi ba wai ya ga sakamako a idan cewa jama'a sun taru yanzu ya tara jama'a yana magana ana masa tambara ba wannan samsan ba sakamako bane kar ka sa wannan abin a matsayin manufa a zuciyar in aka ce ka zo ka yi wa'azi ka shekara 40 kana karantar da mutane babu wanda ya je kai sai mutum daya to ladan mutum ɗaya nan kai ake kasar wani lafiya a aljanna za ka babban abin da ake so alaƙar ka mai kyau ta zama tsakanin ka da Allah ubangiji kuma ya zama gaskiya kake gaya wa mutane usulubi mai kyau kake amfani da shi ba na cin mutunci ba wajen kiran mutane amma abin da ya shafi shigar da shiriya a zuciyar mutane wannan aikin Allah ne ba aikin ka bane kai dai ka isar da abin da Allah maɗaukaki ya ce to ku duba ku gani Umar shi ne na mutum na 40 a cikin musulmi a lokacin da ya musulunta to shi ne nan malami ke cewa aslama fi dhil hijjati sanata 60 min an-nubuwati ba'da 3 ayyamin min islam hamzata bayan kwana uku da musuluntar hamza sai shi kuma ya musulunta Umar wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam qadda Allah ta'ala li islamihi dama annabi sallallahu alaihi wa sallam ya roki Allah cewa Umar ya musulunta kama da zamu gani bisi faqad akhraj at-tirmidhi an ibn Umar at-tirmidhi Muhammad bin Isa ibn Thawira al-mutawaffa sanat 279 sahib as-sunan al-jami' as-sahih kama da yake kiransa ya fitar da wannan hadisi daga Abdullah ibn Umar wa sahahu kuma shi Tirmidhi ya ce hadisi ne sahihi wa akhraj at-tabarani عن ابن مسعود وأنس ابن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حكنا طبراني فيما يفيد أن الحديث لعبد الله بن مسعود أنس بن مالك كما من الله صلى الله عليه وسلم آياته اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام شو يا الله ك girmama ka kuma ƙarfafa musulunci ka buwayar da shi ka ɗaukaka shi da wato a cikin mutum biyu wanda ya fi soyuwa gare ka ma'ana mutum biyu ne ga su da Umar ɗan Khattab da kuma Abu Jahal shi ma sunansa Amr asalin sunansa Amr ibn Hisham yawa to ana ce masa Abu Jahal sai fi shahara da Abu Jahal ne to annabi sallallahu alaihi wasallam sai addu'a ce ya Allah ina roƙonka ka ƙarfafa wannan addini da ɗayan mutum biyu shine Umar dan Khattab ko kuma Abu Jahal wanda ka fi so ka zaba ya musulunta ya Allah wannan ita ce addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi fa kana ahabbahuma ila Allah Umar sai zama Umar shine wanda Allah ya fi so sai ya zabe shi ya shigar da shi wannan addini kamar yadda zamu zo mu ji kissar musulunta sai akai musulunta shi Umar wannan riwaya kamar da ambata Tirmidhi ne ya ruwaito ta abwabul manaqibi manaqib Umar bin Khattab kamar da fada nan kafa cikin littafin ko yau amma banda shi Tirmidhi wato kuma sun ruwaito shi ne Tirmidhi kawai ya fada al-Imam Ahmad ya fidda ita a Musnad juz'i na biyu shafi na 95 kuma Sheikh Ahmad Shakir ya sahaha isnadi mun san Sheikh Ahmad Shakir daliban ilimi amma ko ba ku taba jin Ahmad Shakir ba Ahmad Shakir wani babban malami ne da aka yi shi a Misra babansa alkali ne na zamanin daular Usmaniya wannan ta kace kun aka ce daular Usmaniya ne mutum daular Turkawa yau wanda ita ce daula ta kalfi da sunan gama kalifin abin nan tarihi tun zamanin khilafar musulunci gaba daya wanda a 1924 aka rusa ta gaba daya to daga cikin alƙalan da suka yi musu aiki akwai wato wannan Malam Shakir mahaifin Ahmad Shakir yana da dan uwa shi a zamanin sa kamar yadda Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani yake a zamanin Albani a bangaren hadisi ba wanda ake magana a duniya da sunan sa ko wanda ake jin sunan sa akan harkar hadisi irin sa daga bayan sa kuma aka sami Sheikh Nasiruddin Al-Albani ina fatan muku ne yana da kanin sa sunan sa Mahmud Shakir shi ma malami ne amma shi ya fi karfi a bangaren wato larabci da kuma tahqiqi littafai ya yi tahqiqi littafai ya yi musu aiki sosai musu tafsirin tabari kuma yana da littafi da ya rubuta akan al-mutanabbi din malamin qadibi ne ya iya larabci mai karfi har a shekara 1987 ne an ba shi shine yake kyautar Malik Faisal da ake bayarwa wannan ta hidima ga duk ilimin larabci to shi ma babban malami ne kwarai da gaske Ahmad Shakir me yasa na kawo shi kasancewar mu ji cewa wannan riwayar ingantacciya ce ita ma mata aiki domin ya yi aiki ga shi wannan littafi wato Musnad na Imam Ahmad kamar da ya yi aiki akan tafsirin Ibn Kathir bai gama ba ya yi aiki akan littafai da dama Ahmad Shakir dan uwansa kuma ya zo ya ci gaba da wasu daga cikin irin waɗannan amma dai bai kai shi ƙarfi a ɓangaren hadisi ba to bayan Musnad na Imam Ahmad har yanzu Ibn Sa'd a cikin tabaqat al-kubra a juz'i na uku shafi 267 shi ma ya fidda wannan riwaya haka nan majma' al-zawaid na al-haythami juz'i na 9 shafi 63 akwai kuma Ibn al-Jawzi shi ma ya fidda wannan riwaya a cikin littafin sa manaqib al-umar shi yana da littafin sunan sa manaqib al-umar wato falalolin umar da darajarsa da kuma abubuwan alheri dangane da shi haka wannan addu'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan umar ya musulunta sahihiya ce yau wa ba'da idaratin nazari fi jami'i riwayat allati ruwiyat fi islamihi bayan ya dubu yace bayan dubi da yayi shine idaratin nazar ni dai ya dawo akan dukkan riwayoyin da aka ruwaito dangane da musuluntar umar yabdu abinda zai bayyana shine anna nuzul al-islam fi qalbihi saukar musulunci a cikin musulunci ya fada zuciyar Umar bin Khattab radiyallahu anhu kana tadrijiyan ya kasance mataki mataki ne ba lokaci daya bangatan abun ya auku ba a'a an yi wasu abubuwan kafin ranar karshe abun ya auku kawai ya tashi da hukumar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana la ilaha illallah muhammadur rasulullah kamar da zamu ji yace walakin qabla an nasuqa khulasataha amma yace amma kafin mu koro muku wato a takaice yadda abun ya faru nara an nushira ila ma kana yatamattu bihi radiyallahu anhu min al-awasif wal mashaa'ir yace na ya kamata kafin wancan nuna mana wani abu da Allah madauki ya hore kuma shi ne ma'ana yatamattu bihi larabci ne na zamani yatamattu bihi ma'ana mutum ya zama yana da wani hali na kaza ana cewa yana da ƙarfi yana da ƙarfin zuciya yana da sifa iri ta kaza to shine ma'anan ya tamattu bihi min al-awasif wal mashaa'ir yadda zuciyar Umar take yadda yake da wato motsin zuciyar sa yake dabi'ar yadda Allah madaukaki ya halice shi da irin saurin tasirin tuwa zuciyar sa ta tasirin tuwa abin da yake gani shine abin da aka ce mutum mai afifa ne wanda nan da nan zai tasirin tuwa da yanayin da yake imma ya dauki mataki ya wani abu da zafi imma zuciyarsa ko ta karfafa ko kuma ta raunana shine ake ce mutum asifi mun fahimci abin wata kalma zan faɗa ku zan a ce mutum emotional wanda nan da nan abu kaɗan zai zaburar da shi ya harraka zuciyarsa ko ya zama mai ƙarfi ne ko kuma ya zama da rauni shine ake nufin mutum emotional to shi Umar ibn Khattab Allah madauki ya hore masa wannan asifa din amma kuma tasa mai ƙarfi ce mutum ne mai ƙarfin zuciya baya ganin abu nan da nan kawai ya kyale shi yanzu nan zai motsa masa zuciya kuma ya tashi da mataki a kai yau to shine yake cewa wa kana radiyallahu anhu ma'rufan bi hiddati at-tabi shi sananne ne da wato kaushi da tsanani in an ce hidda mutum mai zafi yana da yanzu nan zai zabura cewa kawai ayi ta kare dabi'ar sa kenan shine ma'ana hiddati at-tabi yana da zafi wa quwwati ash-shakimati kuma mutum ne mai karfin wato zuciya wanda baya karban reni kuma wato baya wasa mutum ne hazimi koyon shi kamar da aka faɗa mana wannan kalmar da ta wuce ko dangane da Hamza haka ne to shine quwwatul shakima yace wa qalama laqiya almuslimuna minhu alwanul adha sau da yawa musulmi sun haɗu da nau'i daban-daban na cutarwa daga wurin su ma'ana kafin ya musulunta yana cikin waɗanda suka damu musulmi ƙwarai da gaske da cutarwa da zagi da bugu yawa saboda yana tsayawa akan wannan al'adun nasu na gargajiya game da zamani yace wa dhahiru annahu kanat tasfari'u fi nafsihi masha'ir mutanaqibah abin da zai bayyana dangane da halin Umar shine mutum ne wanda yake wato akwai halaye masu saba wa juna da yawa tare da shi suna kokowa da juna a cikin zuciyarsa mun fahimci abin shine tasfari'u asalin wannan kalmar daga sara'a ne sara'ahu yayi kokowa da shi ko yawa to kalmar tasfari'u asalin da wannan ta'un da ku gani ta'un ce muna fahimta idan ta'un tazo ta haɗu da harafi na isti'ala wato harafin da ake wa tafkhimi shine sadu in aka haɗu da ta'un da sadu to ana mai da ta'un din ta zama qa'u mun gane kun ga sadu tazo sai kuma ta'un domin to ake a kawo halin wato mudari'i da ke nuna abu ana yin sa lokaci lokaci kamar kace ta tafara'u fihi kaza to maimakon ta tafara'u tasfari'u to ake a faɗi ga sadu ga kuma ta'un ta'un kuma kun ga tarkiki ake mata ko to sai a juya ta'un din daga ta'un mafduha sai a mai da ita ta'un saboda haɗuwar su da sadu wanda take ita tafsiri ake mata mun gane wannan yau kamar kalmar istabara istabara mutum ya yi haƙuri asalin sabara ne to saboda an sa ta'un a ciki kuma ta makwauci sadu ita ma sai aka kawo ta'un aka sa a madadin ta'un ina fatan mun fahimci asali kenan daga kokawa ne ma'ana a cikin zuciyar Umar bin Khattab wasu halaye ne mabambanta juna suke kokowa da juna a cikinsa ma'ana yana da ɗabi'u daban-daban baka iya cewa da'iman mai kaza ne mai zafi ne baka iya cewa kuma babu sauƙi tare da shi ina fata mun fahimta to shine abin da malamin yake so a fahimta yace ihtiramuhu lit taqalid allati sannaha al-aba'u wal ajdadu wato girmamawa da yake wa gargajiya al'adu waɗanda iyaye da kakanni suka sunnanta suka sa su a matsayin sunna ake rayuwa a kai wata ta'ammusuhu laha da kuma wato kishin waɗannan abubuwa da yake mutum ne mai kishin abin da aka tashi ana yi iyaye da kakanni wannan shine sababin kyamar daga musulunci lokacin da yake mun ga annan wannan abu yau ba wai saboda bai kasa fahimtar gaskiyar abin ba amma shi ba zai bar waɗannan abubuwa na al'ada ba a lokacin nan kafin Allah maɗauki ya jefa shari'a a zuciyarsa summa a gefe guda kuma akwai ijabuhu bi salamatil muslimin wato kasancewar mutum ne shi mai zafi kuma a yi da taƙari mai ji da wato yana sha'awar ya ga mutum yana da juriya ana cutar da shi kuma ya daure akan abin da ake masa to wannan abin da ake wa musulmi ana azabtar da su ana cutar da su duk da haka ba su bar addinin ba shi kuma wannan sai burge shi ke sai waɗannan mutane wannan ilimi kun ga ake an sami halaye daban-daban a cikin wato zuciyar su ga sha'awar a zauna akan abin da iyaye da kakanni suke yi sannan kuma a gefe guda shi wannan halin yana burge shi kawai yana so ya ga mutum shi namiji ne shi Allahu akbar wannan wato ɗabi'u kenan da Allah maɗauki gina wannan manyan mutane a kai yana da kyau kuma a fahimci kuma a san waɗannan halaye sannan kuma yake wa bi ihtimalihim albala'a da kuma yadda suke haƙuri da bala'i shine ihtimalin bala'i ayi musu su juri juriyar da suke da su musulmi kenan fi sabilil aqidati akan aqida yawa in dai mutum akan aqida ne ya yadda duk abin da za a yi masa haka musulmi suke to wannan abin sai ya rika ba Umar sha'awa thumma wani abin kuma mun ji alibi ko sannan kuma ashukuku allati kanat tusawiruhu ga kuma shakka daban-daban da suke kokowa a zuciyarsa shi ma tusawiruhu ma'anarsa tusari'uhu yau abin da ke kokowa a zuciyarka na humumi damuwa da tunane-tunane da kokonto ya rika yawo a zuciyarka da tuntuntuni ka kasa zama buɗe ka ce ko kaza ne gaskiya ko kaza ne gaskiya wani shi ake nufi da wato wani abu ya sawiruka yana kokari ya kai ka bango wato ya dame ka banda wannan kuma ina ne nake yace ka ayi aqili kamar yadda kowanne mutum mai hankali fi anna ma yad'u ilayhi al-islam cewa abinda musulunci yake kira gare shi kad yakunu ajalla wa azka min ghayrihi zai iya zama sai rika kuma tunani har yanzu cewa to la'allafa abinda musuluncin nan yake kira gare shi zai iya zama ajalla shine mafi girma wa azka kuma mafi tsarki walihada ma in yafuru hatta yaqul yuni larabi ma in yafuru hatta yaqul yanzun nan zai zabura kuma yanzun nan zai sauka to haka dabi'ar ubar take ma'ana zafin yana cewa zafi sai kuma a nuna masa zafi kai sai kuma ya dawo ya koma abinda wato yake da shi yasa in kana karanta tafsira sai zaka ji irin waɗannan mawaqif din yayi kaza kuma ne sai koma mai tausayi sai ga shine mutumin da zai zabura ya kashe kafirai a yaki da shi ayi menene sannan kuma ka ganki lokacin da ya shugabanci ya rame fuskar sa sai kwalmi saboda tausayin talaka kun ga wannan mutum ne wato wanda yake halayensa daban-daban an haɗu ga tausayi kuma ga wancan zafin tare da shi duka a zuciya wannan yana nuna cewa abinda ke ake so a saita shi akan cike tafi da shi kun fahimci abin ma'ana tunda ya saiku akan gaskiya to sai ya tsaya akan gaskiya din gaskiyar nan ita take tafi da shi hasken alqur'ani hasken sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa khulasatu riwayati ma'al jam'i bainaha fi islamihi radiyallahu anhu annahu intaja'a laylatan ila al-mabit kharij baytihi yadda kissa take shine wata rana ya tafi zai wato kwana wajen gidansa faja'a ila al-haram sai ya zo haram wato masallaci wa dakala fi sitr al-ka'ba ya shiga wato sitr al-ka'ba wannan lalle da ake zagaye ka'ba da shi ya shiga ciki wa nabi sallallahu alaihi wasallam qa'imun yusalli lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana salla wa qad istaftaha surat al-haqqa lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara karanta surat al-haqqa a cikin sallar da yake faja'ala umaru yastami'u ila al-qur'an sai umar ya saurara ya fara kine ja'ala ya fara ya dora kamar da azariya hausa zariya zage zage suke cewa sai ya dosa inda wuri wannan ya dosa yana kaza ma'ana ja'ala yaf'alu kaza sai ya fara yana yin kaza asalin da ba ma'anar ta farawa ba ma'ana dai mutum ya rinka yin kaza yawa sai ya rinka sauraron alqur'ani wa ya'jabu min ta'lifihi yin abun yadda aka hada alqur'ani ma'ana yadda kalmomin aka hada su jerin maganar jerin kalmomin jerin zancen tsarin maganganun sanan sai rika burge shi yana ba shi ta'awa qala sai yace fa qultu sai nace ai fi nafsi ma'ana nan daga bayan yake ba da labari sai ce a zuciya sai nace a zuciya ta sai nace cewa hada wallahi sha'ir kai wannan mutum lalle wallahi mawaki ne shi yana tsammanin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ke magana yau kamar qalat quraish kamar da quraish wasu ba dalil ne mutumin nan mawaki ne ya iya wa ma'ana dai waƙar da dadi qala yace fa qara'a fi annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta innahu laqawlu rasulin karim lalle shi alqur'ani nan maganar manzuni mai karimci wa ma huwa bi qawli sha'irin ba maganar mawaki bace qalilan ma tu'minun ka dan kuke imani qala sai umar yace kuntu sai nake kahin eh do mukan ma'ana kun ga da ya karbi wannan amsar ta farko cewa ba mawakin bane to boka ne kuma qala kawai sai ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wala bi qawli kahin wannan magana kuma ba ta boka bace qalilan ma tadhakkarun ka dan kuke tunawa kuke tuntuntu tanzilun min rabbil alamin wannan magana sauka ce daga ubangiji wato halitta baki da ila akhir surati hadd wa kan surah qala umar yace fawqa al islam fi qalbi a lokacin nan sai na ji musulunci ba ya kuma shiga zuciyata bai sai ya musulunci ba eh amma dai musulunci ya shiga kofa ta bude an samu wata kutuka a cikin zuciyarsa hasken ya fara shiga wa kana hadha awwala wuqu'i nawatil islam fi qalbihi wannan shine farkon aukuwar wato wani kwaya ta musulunci a cikin zuciya an ce nawata nan kun kallon dabino kamar kallon dabino wato kwayar farko da ta auka cikin zuciyarsa daga musulunci wannan shine lakin kana kashiratan nazaatil jahiliya sai dai kuma wato bawon abin da yake annaza'atul jahiliya annaza'atul jahiliya kai wato gargajiyar jahiliya ko asabiyyat at-taqlid da kuma ta'assubanci na bin gargajiya wa ta'azuru bi dinil aba'i da girmama addinin iyaye da kakanni to wannan abubuwa uku hiya ghalibatun ala mukhi al-haqiqati ita ce ta fi karfi akan wato kwakwalwar sa ta hakika mun fahimta allati kana yatahammasu biha qalbuhu wadda zuciyarsa take radatta a zuci a cikin wato zuciyarsa dangane da shi ma'ana wannan abun a cikin bidda cewa musulunci hakan ya dan fara kungina ya shiga to amma magana girmama al'adun gargajiyar nan da jahiliya da kuma ta'assubanci zuwa ga abin da ya tashi a kai da girmama wato abin iyaye da kakanni to yafi rinjaye akan wannan zuciyar a wancan lokaci fa baqiya mujiddan bi amali sai ya doge ya ci gaba yana mai wato yi da gaske dangane da a cikin wannan aiki na sabbin islam ghairu muktarifin bi shu'uri bai damu da wato abin da yake ji a cikin zuciyarsa alladhi yakmulu wara'a hadhihi al-qishra wanda wato yake koyuwa a bayan wannan dan bawon da ya samu ba wancan shigar musulunci an kira shi dan bawo ne karami abin da ke cikin asalin lubdin can ciki kuma shine wato asalin jahiliyyarsa shi yasa bai saurara daga cutar da musulmi ba daga wannan abu muna fata mun fahimci abu yawa muna fata ku san saurara mu sai Allah ya da kada kuma mutane ba sa so a dame su cewa ku yi aikin alheri ku daina fa mummunan aiki ba sa so a hana su mummunan aikin nan to shi yasa sai sun tsangwami mai wa'azi ba sa son sa ba ruwan su da shi fala ya sauki ne su muke bari ki kada ya ji wato cewa shi kadai ne yake ba zai iya kyamaci shiga hanyar wa'azi fa huwa ibadatu wannan fa ibada ce ada'uha samaratun yin wannan ibadar akwai sakamako mai kyau ko samaratun min thimaril imani wato ɗaya ne daga cikin sakamakon imani in dai mutum yana amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar to yana samun sakamako abin da yake aikatawa yana aikatawa ne sakamakon cewa shi ne imani ne waliyaj'al lahu min as-sabri hisnan ya samu katanga ta hakuri ya sawa kansa hisnan makinan mai ƙarfi wasiƙan amintacce wanda yake ba zai kauce ba bis sawabi mimma yatalaqa min al-mushaqqa ya zama cewa abinda yake sa a zuciyarsa shine sakamakon da zai samu na lada daga abinda yake samun sa na daga wahalhalu da zaki da mutane suke masa qala ibn kathir al-imam ibn kathir yana cewa al-amin bil ma'ruf shi bane ilman da mutane ya mutu umarnin aikin alheri wallahi anil munkar kuma hana sa daga mummunan aiki la budda an yanalahu min an-nas azal wajibi ne lalle ne tilas ne hatman sai ya zama cewa mutane sun cutar da shi fa umira bis sabri don haka aka umarce shi ya hakuri don haka wanda yake wa'azi ba shi da aiki irin hakuri ya yi hakuri in aka sake wani ko ta cutarwa gobe ma ya sake hakuri yanzu wannan mai wa'azi ne aka yi masa abin da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka je ka karanta sirra ai muna karanta sirra mun ji abin da ake wa annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah fa a zo a taka wuyansa ta baya har idan sai tsuntsu ya fita a kama wuyansa a shaki a zuba masa dubin dabba yana sallah yana sujjada waye take maka irin wannan kaga a ce kenan tunda ba a yi maka irin wannan abu ba to kai hakuri ka kwantar da hankalinka dan abin da za a faɗa akan ka fa magana ce ta mutane ku nuna mun mutumin da dan an yi magana akan sa za a ga magana tana yawo ga tunan a rigarsa ana ga akwai dan an yi magana akan an ce maka dan kaza an ce maka menene wani duniya kake so menene ba dan Allah kake ba to kuma shikenan sai abin a ganta a fuskar ka a rubuce to kana wannan abu ne ka ci gaba da aikin ka wa min wasaya da kuma lil ibnihi yana da cikin wasiyar da Luqman ya wa dan sa yana cewa ya bunayya aqimis salata ya dana ka sai da sallah wa amur bil ma'ruf kai umarci mutane da aikin alheri wanta anil munkar ka hana su mummunan aiki wasbir ala ma asabaka kuma kai hakuri akan abin da ya same ka a ce kenan ya san abu mummuna zai samu mutum saboda umarni da aikin alheri da hana mutane daga wato abin da yake mummuna cikin inna zalika min azmin ruh lalle wannan da su abubuwan da suke bukatar kudiri mai karfi wanda yake hakikatan manyan abubuwa ne da sai an tashi kai akan su fa'amarahu dan haka sai umarnin da yawa limni danka da sabri ba'ad al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar umarnin da shi Luqman yayi wa danka cewa kai hakuri bayan kuwa ya umarce shi da kira mutane zuwa ga aikin alheri to isharatun wannan isharar ce ila ida'i man addatika shahira isharar ce cewa duk mutumin da yake yin wannan aikin za a cutar da shi za a zage shi za a kunta ga masa wa iyyaka wa ahli at-tafdili ila kashedinka shine ma'anar iyaka ahirdinka kai ne wa'azi ka je ka zauna tare da ahli takdiri mutanen da suke tafar da mutane ahli takdiri sune mutanen da su ba ruwan mu da shi ya je shi ya jawo kansa waye ya ce dama ya zo ya tinkari al'umma ya ce dole wani sun zama daidai duk abin da aka yi masa shi ya ja to irin waɗannan mutane masu irin wannan magana su ne ahli takdiri aw yurkunu ila dha'fi ko kuma wato ya karkata ya koma zuwa mutane masu rauni saboda tsoro wai ba za su yi wa'azi ba za su fadakar da mutane ba za su gaya mutane abin da zai amfane su ba saboda su wai ba sa so a zage su to duk waɗannan abubuwan ba daidai ba ne ya ce wa qif ma'al bala'i bil imani abin da za ka tsaya in bala'i ya same ka to ka tsaya da imani imani ƙarfi ne da zai tare maka bala'i wa tawakkuli haka nan tawakkali ka tsaya tare da Allah maɗaukaki ka dogara da Allah wasbir kai haƙuri wahtafid ka sa ran Allah zai baka lada wa wasilil juhda kuma kar ka tsaya ka ci gaba da wannan ƙoƙari naka wa khatibin nasa ala dawi qawlihi ta'ala in ka tashi wa mutane magana kuwa kai musu magana ne gurgudan abinda ka fahimta da faɗin Allah inda yake cewa qul hadhihi sabili ka ce wannan ita ce hanya ta ad'u ila Allah ni ina kiran mutane ne zuwa ga Allah ala basiratin bisa basira wato da ilimi nake yi ba da jahilci ba ana da ni wa man ittaba'ani da duk mutumin da ya bi ni wa subhanallah kuma sarki ya tabbata ga Allah wa ma ana minal mushrikin bana cikin masu tarayya da Allah a komai wato cikin bauta bana bana cikin masu shirka da Allah subhanahu wa ta'ala Allah madauki ya kara fahimtar da mu muhimmancin wannan aiki kuma ya kara tabbatar da mu a kansa Allah ya sa a kansa za mu mutu wa akhiru da'awana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi
السلام عليكم الله يعطيكم وما يا معلم ما معنى الكلمات الثالثة الكلمات التالية ماشي يوم مرة مجانا يجب الماجد ماجد نقوم عندي ماجد نقوم نجير ماجد سواء المجيد فيكم شفا شيء كمبالغة رحيم جاءوا الماجد والجلمان جلد فتتحسر على تفسيرك فيك ندامة تتحسر فيك ندامة يا حسرتاه هو إذا لم تتحسر ما فرقه بين لين واللطف ما يبنبس إذا كان كلمة لين تقوم كلمة لطف لين شين يسوكي لطف كوكا صاوة كسان جديد وكانوش ما الفرق بين الحسن والحد haifin shi ne wato ka sa makari katanga kamar da ake kwai ganuwa a gari ganuwar gari ana ce mata haifin yawa alhaji kuma ka dakatar da abu ka sa masa iyaka yawa Allah mutu
zuwa kuma makarar sallallahu alaihi wa sallam wa barakallahu lana wa muhammadin wa ala alihi wa sahbihi